الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيها المستمعون، إن مما يجب على أولياء الأمور الحذر من تقريب شرار الناس، أي حذروا من تقريب شرار الناس إليهم والاستماع لهم، وذلك لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فهذا علم من أعلام النبوة يذكره صلى الله عليه وسلم ذما لمن يفعل ذلك لا مدحا له. سيكون عليكم أمراء من طبيعتهم، من عادتهم وشنشنتهم، أنهم يقربون شرار الناس يستمعون إليهم. وهذا الحديث أخرجه ابن هبان والطبراني، وهو حديث حسن بمجموع ما له من السورة والمتابعات. ثم إنه يجب عليهم واجبا محتما أن يقتصروا على ما حدده الشرع لهم، على ما حددته القوانين لهم، دون أن يأخذوا من أموال الدولة ولو قرشا واحدا. وذلك لما ثبت عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: دخلنا على علي بن أبي طالب يوم الأضحى فقدم إلينا خريزة، وهو نوع من الطعام موجودا حتى في بيوت الفقراء والمساكين، لكن أمير المؤمنين قدم إليهم هذا النوع من طعام المساكين والفقراء، فقلنا له: يا أمير المؤمنين، لو قدمت إلينا من هذا البط والوز والخبز الكثير، يعني لو قدمت إلينا طعام الأغنياء، طعام الأثرياء، طعام ذوي السلطان والجاه والجاه. قال: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل للخليفة إلا قسأتان، قسأة يأكلها هو وأهله، وقسأة يطعمها للجياع الفقراء والمساكين. أخرجه أحمد وابن أساكر، وهو حديث صحيح. دعوة تقوم اليوم يجي أرجي كوانكي أشرين دعوكو كتب كوانا أو مكة من تنهاكا ميكين سوجا بيستري يناشي يناشي بايم ملكين سوجا يا ملكي كسنن أوانكي كلوشا بيرشوف بينا بينا كوانا أو مكة من تنهاكا متاني سنتن تاني بكر وحالة da musiba da dukkan wani bala'i, kare tattalin arzikin ƙasa, koma bayar ilimi, rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya, ba wanda zai iya ƙididdige faɗace-faɗace da zubar da jinin da aka yi sakamakon ƙabilanci, sakamakon addini, sakamakon siyasa, sakamakon nan an ba su karamar hukuma can ba a ba su ba, sakamakon kasan arziki, ba wanda zai iya ƙididdige dukiyoyin da aka ƙona ko adadin jinin da aka zubar ko rayukan da suka tafi lahira. Ba wanda zai iya ƙididdigewa cikin wannan shekaru 15. Garishin zaman lafiya, garishin kwanciyar hankali, sace-sace, faki da makami, ga yaduwa, farashawa da cin hanci, abinda ya zama ruwan dare, yaudara da sata, babu wani lungu, babu wani ofis da za ka ce sun hanci bai shiga ba ciki. Tun daga kujerar ƙarshe ta shugaban ƙasa zuwa ga wato ta sama kenan, zuwa ga kujerar ƙarshe a ƙasa ta masun jama'ai a ma'aikata. Tun daga sama har ƙasa da abin da ke tsakanin wancan da wannan babu inda sun hanci bai shiga ba. Sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya cece su. Dukkan wanda yake zura ido yake kula da al'amura a wannan ƙasa, babu rana, babu yinin da rana za ta fito cikinsa da za ka sanya ido ba sai sai ka ga wani fasadi da wata ɓarna. Tun daga sarakuna na gargajiya zuwa ga attajirai, zuwa ga su talakawan kansu, zuwa ga ma'aikatan tsaro. Yayin da duk sojoji yake son ya sata ya sayar da filaye, filayen da yara ke wasannin motsa jiki, filayen makarantu, filayen da aka kirkiro su don kafa makarantun, an sata kuɗin ba a yi makarantar ba, sojojin da za su kyale filin ba, in za su raba sai su kasa filin gida biyu ko gida uku, kashi ɗaya na sarki ne ko na hakimi ko mukarrabansa. Su za a fara aika da nasu zanen sai sayar da sauran. Da jama'a sun tashi za su yi surutu, za su ta wurin yin labari. Haka ake a dukkan kasar nan. Ban ce Kano kadai ba, ban ce Sokoto kadai ba, ban ce Bauchi ko Maiduguri kadai ba, kusan dukkan kasar nan haka ake. Sai dai wani wurin ya fi wani wurin muni. Babu filaye ko ina ya zama kasuwa. Da inda ya kamata aikanti, da inda bai kamata a yi ba, duk an riga an sayar da shi, an buɗe kantuna, babu jarin da za a zuba cikin kantin da a gudanar da harkokin kasuwanci. Attajirai masu tara dukiya, yaki halal yaki haram, su taskance ba tare da zakkarta ba, su ɗanɗana wa mutane wahala ta hanyar ɗaga farashi, su ma duk ga sunan gurin a cike fal cikin wannan ƙasa. Ma'aikatan tsaro masu karɓar cin hanci babu kama hannun yaro, har ma ya zama doka ne dan dan taxi ko dan bus ya zo zai wuce ya cika mota da fasinja daga nan zuwa Kaduna ko zuwa Zaria, ida ma da ya ga red block ya riga ya san cewa ba wai so ake abin cika takardun su sun cika ko ba su cika ba. Kar Allah ya sa ya taɓa yin takardu tun da aka haifi duniya. Ba ya bincika ake yana da danja, yana da sigina, yana da abin kashe gobara, duk wannan wani abu ne da ya wuce a tarihi lokacin su Sardauna, lokacin su Walene, zuwa lokacin mulkin Yakubu ga wani. Amma yanzu ya riga ya zama tarihi babu. Abin da kawai ake bukata, akwai samfurin motocin da naira 10-10 ne, akwai samfurin motocin da naira 20-20 ne, akwai 30-30, akwai kuma 100, wanda in baka bada 100 ba za ka wuce ba. Amma matukar ka bada 100, Allah sa kawo nan mutane ka ɗauko zuku. Wannan shi ne abin da aka ɗanɗana a cikin mulkin soja a wannan ƙasa tsawon shekaru 15. Ga malamai, muggan malamai masu halatta haramun su haramta halal bisa ga son zuciyarsu, su yi bokanci, su yi tsubbu, su yi rufa ido da sunan walitaka, wani lokacin da sunan sharaftaka, wani lokacin masu ce su jikokin annabi ne. Duk irin waɗannan ga sunan a cikin wannan ƙasa. Su faɗi ƙarya, jidere ilmin wala hudan wala kitabin munir. Talakawan da babu tsoron Allah, wanda kowa ya samu dama a cikin su masu sarka zai yi, ga sunan duk a cikin wannan ƙasa. Fasadi dai ya game ko ina. Kowa ya riga sun irin wallar da ake sha. Haka aka yi wannan shekaru 15 cif wanda suke dab da karewa. Ka iya kiransu shekaru 15 ɗin da suka yi kama da shekaru 7 na lokacin annabi Yusuf. Saba wani ijab, shekaru 7 na fari, kai ka iya cewa shekaru 15 na fari. Fari ta kowane irin abu. Kamfar ilimi, kamfar arziki, karfan zaman lafiya, kamfar kowane irin abu. Shekaru 15. Wanda ya sata yana nan, waɗansu sun mutu bayan sun tara kuɗin ba su riga sun fara ci ba. Jira suke kawai su sauka su ci kuɗin sai suka mutu. Sai kita Allah ba ta su ba. Waɗansu kuma suna nan sun sata kuma kuɗin suna nan. Ubangiji ya haɗa su da ciwon sukari, ya haɗa su da ciwon hawan jini, wani ya haɗa shi da ciwon kafa. Ba wanda yake zaman lafiya a cikinsu. Ba wanda zai iya shan barcin awa 4 ko awa 5 sai ya sha magani. Duk suna nan jarraba daga wurin Ubangiji don yi nuna ayoyi. Wannan shi ne abin da ya wuce. Me ke tafe? Mulkin farar kuda. Shugabannin ƙananan hukumomi, ‘yan majalisa na jiha, na tarayya, sanat, shugaban ƙasa, ministoci, kwamishinoni, yanzu kowa yana nan yana jiran 29 ga wata ta yi domin a rantsar da shi a miƙa masa abin da ya kamata a miƙa masa na haƙƙoƙin jama’a. To su waɗannan ya kamata tun daga yanzu mu gabatar musu da abin da ya kamata mu gabatar musu na nasiha. Wallahi yana daga cikin wajibin ‘yan uwantakar musulunci, kai yana daga cikin wajibin dangantaka na tsakanin ɗan adam da ɗan adam, mu tashi haikan mu faɗakar da su. Idan sun bi alhamdulillah, idan ba su ji ba Ubangiji ta'ala ba zai kama mu da cewa mun yi shiru ba. Mu faɗakar da su ta hanyar da za su ji. Malamai masu wa'azi, malamai masu faɗakarwa, ƙungiyoyin addini su tsara tarukan ƙarawa juna ilimi. Bari da wata makarantar Islamiyya a garin Fijiya ta yi, ta haɗa ƙananan hukumomi 7 ko 8 da dukkan wakilai na majalisar jiha ko na tarayya da suka fi cikin addini su tsara tarukan ƙarawa juna ilimi. Kamar yadda wata makarantar Islamiyya a garin Fijiya ta yi, ta haɗa ƙananan hukumomi 7 ko 8 da dukkan wakilai na majalisar jiha ko na tarayya da suka fito daga wannan ƙananan hukumomin, da shugabannin ƙananan hukumomi, da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, aka zo aka yi musu semina ta yini guda, aka tara malamai suka faɗakar da su mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake game da shugabanci. Allah aƙalla an riga an sauke musu. To ya kamata a ce ƙungiyoyin addini sun tashi da wannan, malamai ɗaiɗaiku sun tashi da wannan, a talabijin ne, a rediyo ne, a jarida ne. Kai idan ƙungiyoyin addini da kwamitocin dattijai masana ya kamata za su rinka haɗa mutane ma a ji a samu zaɓen lona jihar Kano a ba su takarda a rubuce. Ga irin abin da Kano ta shiga halin tsatsanuka yi cikin shekaru 15 na mulkin soja. Ga ɓarnar da ake ciki, ga gyara da ya kamata ka yi, ga yadda ya kamata ka yi, a ba shi a rubuce, wancan ƙungiya ta ba shi, wancan ƙungiya ta ba shi, wancan malami ya faɗa masa, wancan ‘yan unguwa su tashi je su kai masa ziyara su faɗa masa. Allah ƙalla zai san cewa a ce duka jama’ar da suka taru suka jefa mun ƙuri'a suna son gyara. Ba za su goyi baya ba idan na yi ɓarna. To wannan zai sa in zai yi ɓarna kashi 100 idan ya rage kashi 20 ko 30 ko 40 ai an samu ragowa. Ballantana idan Allah ya arzuta shi da imani kila ya rage 80 cikin 100, kila ya rage 90 cikin 100, kila sama da haka. Gwargwadon yadda Allah ya arzuta shi da imani, gwargwadon yadda mai nasiha ya gabatar da kalmomi masu kyau da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da buga misali da irin abin da ya gabata baya. Da haka aiki na da ƙungiyoyin addini a tashi haikan wajen faɗakarwa game da wannan. A nan nake so in ce, ya ku waɗanda za su kalɓa mulki nan da waɗansu kwanaki masu zuwa, wallahi nasiha ce nake gabatarwa a gare ku domin ƙauna, ba don ƙiyayya ba, don soyayya, don ku tsira a nan tsira gobe kiyama. Akwai wajibabbin al’amura da shari’ar musulunci ta zo da a kan kowane shugaba, kaɗan daga cikinsu don ba za mu iya ƙididdige su ba a wannan makon, in har sai mun haɗa da mako mai zuwa. Kaɗan daga cikin al’amuran wajibcin adalci, dole ne shugaba ya yi adalci. Shi kuma adalci shi ne kama tun daga naɗa muƙami a matsayinka na shugaban ƙasa ko gwamnan jiha, a matsayinka na kwamishina ko shugaban ƙaramar hukuma, wanda kake da ikon ɗaukan aiki ko sauke wani aiki, duk wanda za ka ɗauka kada ka ɗauki shi don jam'iyyar siyasar ku ɗaya, don kun fito daga asalin local government ɗaya ko jiha ɗaya ko yaren ku ɗaya, ka ɗauki shi don ya cancanta. Za ka sauke, kada ka sauke shi don ba jam'iyyar ku ba, kar ka sauke shi don ba yaren ku ɗaya ba, ba ƙaramar hukumar ku ɗaya ba, ka sauke shi don bai cancanta ba. Dama can gata kawai aka yi masa don saboda a ɗaure masa gindi ya samu cin abinci in yi sauko mutane su yi hasarar ma'aikaci. To irin wannan su ya kamata ka sauke. Wannan yana daga cikin babban adalci da aka rasa a wannan ƙasa. Duk wanda zai naɗa, in dai ɗan uwanka ya samu minista, kai ka riga ka san ba maganan wai kana da qualification ko baka da qualification bane ba, kai ka riga ka san dole a ci da kai, dole a dama da kai, har kawai dan naka ya samu ba kuma liberation gidanku bane ba, aiki ne na jama'a. To wannan abu na farko adalci cikin wannan al'amura, adalci wajen rabon ayyuka, adalci wajen gudanar da su, adalci wajen kungiyoyi, adalci wajen gudanar da haƙƙin jama'a. Wannan tilas ne dan Allah ya wajabta adalci. Ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Ya ce inna allaha ya'muru bil 'adli. Manzon Allah ya ce idha hakamtum fa'dilu. In za ku hukunci lalle ku tabbatar kun yi adalci. Na biyu, shugabanni su san cewa zalunci ta kowane irin siffa haramun ne. Ubangiji ta'ala ce malin zalimin min hamimin wala shafi'in yusa, azzalimai ba su da wanda zai ba su kariya gobe kiyama, ba su da wanda zai isa cece su daga azabar Allah, zai cece su daga azabar Allah. Duk azzalimi, duk duniya ta tare da su za su cece ka, bata isa ba, sai Allah ya dantsana maka azaba. Allah ce innahu la yuhibbu zalimin, Allah baya kaunar azzalimai. Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin, Ubangiji ta'ala baya shiryar da azzalimai, baya ba su basira, baya ba su hankali. An karɓo hadisi daga Abi bin Umaira, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya shelanta wata kalma, yace wallahi duk wanda muka tsora masa wannan muqami a cikin ku, kowane irin aiki muka tsora masa, kowane irin muqami aka rantsar da shi, aka ba shi, aka ce zai kai baka ta mana mukhiyatan, sai dai magudin allura din girman Allah. Ku duba allura, sifa ta allura guda daya, allura ta gaban dan koli, allura sai ya sace ta, ya boye ta. Kuma faukahu ko abin da yake sama da haka, annabi ce ba wanda zai haka, fa sai kana gulula mai a tibihi yawmal qiyamati, sai ya zanto abin da za a yi masa abun waye da shi, a zato masa da shi gobe kiyama dan a yi masa fallasa a gaban jama'a. Allura sai ya zanto gulul, tamfar dukiyar ganima da mutum ke sata, a rataya masa a waye a zo da shi ranar tashin kiyama. Fa kama ilayhi rajulun aswad, sai wani mutum bakin fata ya tashi, yace ya manzon Allah, muqamin da ka bani bana su, rike muqamin ka. Sai manzo Allah ce me yasa ba ka so, yace na ji ka ce duk wanda ya boye koda allura zai zo da tiranin tashin kiyama a rataye a wuyansa. Sai manzo Allah ce haka na faɗa, kuma wa ana aqulul ana, ina ƙara jaddadawa a karo na biyu, manista amalnahu ala amalin, wanda duk muka dorawa wani nauyin aiki, falyaji bi kamilihi wa kasirihi, ya kawo komin yawa komin kaɗan ɗan abin da muka dora masa na nauyi. Fa ma utiya minhu akhas, duk abinda doka ta baki cewa kaza albashinka ne, kaza alawansinka ne, kaza gida ne na zama, kaza kaza ne, kaza ne, duk abinda doka ta baki, to ya karba wannan halal ne, hani'an mari'a. Wa ma nuhiya anhu, duk abinda doka ta hana shi wanda ba a baki ba, ba a yaddaba da kwangilar ƙarya, ba a yaddaba da sata, ba a yaddaba da zalunci, ba a yaddaba da sace taki, ba a yaddaba da kaza, intaha, to yi kokarin ya daina. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisi na gaba a cikin wannan babi, hadisin Umar ɗan Khattab, yace an kammala yakin Badar, Umar ɗan Khattab an kammala yakin Khaybar kai a shekara ta 7 bayan hijira, sai ga waɗansu cikin sahabbai duk sun yi shahada wajen yaki, sai sahabbai su ce kai wani yayi shahada, sai su zo nuna wannan kai wani yayi shahada, suna zuwa kan wani suka ce wani yayi shahada, sai manzo Allah ya ce a'a bai yi shahada ba, banda wannan bai yi shahada ba. Suka ce saboda me? Sai manzo Allah ya ce inni ra'aytuhu fi an-nari fi burdatin gallaha, na hango shi gashi can cikin wuta saboda wata malum malin da ya sata kafin a raba ganima. Malum malin ko danfa babu, ko hula babu, ko wando babu, ya saci riga guda ɗaya gashi nan cikin wuta, manzon Allah ya hango shi. Ku sani yana da rabo cikin ganimar fitin da ya je wajen yaƙi, in shi mahayin dawaki ne za a ba shi rabo biyu, mahayin doki rabonsa da na dokinsa, in shi mai tafiya ƙasa ne za a ba shi rabo ɗaya, amma laifinsa ya sata kafin a raba. Manzo Allah ce gashi can na hango shi cikin wuta, ku dana cewa yayi shahada. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito. Sai hadisin Abu Huraira, manzon Allah yake cewa mutum hudu Allah baya kaunarsu, in girman Allah ka tsoma kalma, mutum hudu Allah baya kaunarsu. Mutum na farko albayyaul halab, dan kasuwa mai yawan rantsuwa, wallahi kaza na saya, wallahi kaza ne, wallahi kaza ne, Allah baya kaunarsa. Me na rantsuwa, cin baki kai a dakin rantsuwa ka dauka, ba sharadi bane dan zaka sayar mun da haja sai ka mun rantsuwa, ba sharadi bane dan zaka sayar mun da haja sai ka fada mun kai nawa ka saya kuma ga ribar da zan baka. Duk wanda yace nawa ka saya dan Allah, ka ce ba ruwanka da yanzu na saya, ba sharadi bane ba, ni dai kaza zan sayar da kana, in kana so ka tafi, in baka so ka bari, cikin magana ta kare. Amma meye ne rantsuwa? Mutum na farko dan kasuwa mai yawan rantsuwa, na biyu al-fakirul muqtal, talaka mai girman kai, ba shi da kokobo sai girman kai, ko ka taho da mota sai dai kai ka taka burki ya wuce, amma shi ba zai sauri ya wuce ba saboda tsabagen girman kai, to baka da kuɗi ko meye ne girman kai? Mutum na uku al-shaykhu zani, datti da mazinaci, gashi datti da, amma datti dan taka sabata masa amfani ba, akwai su a cikin jami'an gwamnati, akwai su a cikin masu mulkin gargajiya, akwai su a cikin 'yan kasuwa, akwai su a cikin 'yan siyasa, datti dan da ya kai shekara 60 har a garin nan wa akwai dattijan da yake cewa shi kullum matasa biyu iri yake so, matasan tsuntsaye da matasan kuma dan adam, ma'ana matasan tsuntsaye yan hila kaji zabi da kuma matasan yan mata irin wanda yayi jikoki da su, ko kuma irin waɗannan suna cikin wanda za su faɗa a ji a ƙasa. Mutum na hudu al-imamul ja'ir, shugaba az-zalimi, hudun nan duk Allah baya kauna su. Wannan hadisi Imam An-Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito shi. Wata rana Marwan Ibn al-Hakam yana zaune, an zauna a fada, sai ce da mutane waye a bakin kofa kamar alaika a gadawa dawa a wajen, sai suka je suka leka sai suka ce ai ga daga cikin wanda suke waje suna jira a musu iso akwai Abu Huraira. Sai ce sahabu manzon Allah ku ce ya shigo yace ba mu hadisi da ka taba je daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fada mana. Da yake Abu Huraira ba malamin fada bane, yanzu da malamin fada ne sai kawo falalan shugabanci ko ba ma shi kuma zai fada nauyin da ke kan shugabanci. Nan take sai Abu Hurairah yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa layusiku rajulun an yatamanna annahu kharra min as-samaa wa lam yamli wa lam yali min amri an-nas shay'a, yace wallahi saura kirz wani zamani zai zo mutum ya gambace ina ma an dauke shi sama sai da aka yi wurin tauraro wannan da ake kira gara matar wata turayya kenan, a jeho shi ya fado kasa shi yafi masa alkhairi sama da bashi shugabanci ko lamun tijar ne shugabancin minti biyar gara ɗauke shi zama a jihohi in la iyaka ya mutu, in ya mutu ranar tashin kiyama a rayar da shi yana da aiki na gari shiga aljanna, an ba shi shugabanci kuwa in ya mutu a haka kuma zai je ga wuta. Abu na uku da ya kamata shugabanni su kula da shi su kiyayi mashawarta na banza, galibi musamman 'yan siyasa, ko da mutum na son himma waɗansu suna nan sun tsaya kayakin neman zaɓe, da ka je ofis ran da ka fara reporting ofis an rantsar da kai ka fara zuwa sai su fara zuwa ai mu ne aka je da mu wuri kaza cikin dare muka yi kaza muka yi kaza, wai duk so suke ka saka ya mutu, su za su baka shawara banza, su za su faɗa ma ƙarya, yan maula su ta wanke riguna kawai suna bin ofisoshi ana ba su kwangilar ƙarya ana maguɗi, to kai dole kai musu muzurai kai musu fuskar roba, duk wanda ya zo kawai baka taɓa sani cewa magana ta gaskiya da gaskiya kawai, bai isa ba shi ya ce ya cire ka makwararta ka yi shekarun da Allah ya kaddara maka za ka yi, ya goyi bayanka za ka yi, bai goyi bayanka ba kuma za ka yi. Duk Najeriya ta taru gaba ɗaya ta ce sai a basa ya wuce da sarakunan gargajiya da malamai da 'yan siyasa da soja da ɗan sanda, Allah ce ko ba zai wuce ba ya wuce. To duk duniya in za a ce ka wuce, in Allah ya ce ba za ka wuce ba za ka wuce ba, duk duniya a ce kar ka wuce kuma in Allah ya za ka wuce kuma sai ka wuce. Menene abinda arnefa Nelson Mandela shekara 20 a gidan kurkuku, amma ƙarshe ya fito ya zaune shugaban ƙasa, shi ma ga Obasanjo a gidan kurkuku kuma ya fito ya zaune, ai ƙarshen karka wuce kenan, ba ma a kyale ka fice da ba a sa ka a kurkuku shi ne karka wuce, amma Allah ya ce ka wuce kuma sai ka wuce. Don saboda haka dole ne 'yan siyasa duk wanda za su nufi mukami su kiyaye irin waɗannan tajiran mutanen da masu ƙarya da za su zo su yi musu ƙarya. Dole ya kasance mutanen kirki ne wanda za ka yi mu'amala da su, don gyara kake so ka kawo. Wannan abu na yana daga cikin abin da ya kamata su kula da shi. Hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah suka ce manzon Allah ya ce za ku yi waɗansu sarakuna da shugabanni nan gaba wanda yake yukarribu na shirarar nan, a maimakon su ɗauko mutum na gari su jawo su kusa da shi, sai mutumin da yake asharar za su ɗauko su jawo kusa da su. Manzon Allah ya faɗi wannan don zargi a gare su ba don yabe su ba. Da haka sai ka kiyaye kar ka zanto kai ne irin wanda Annabi ya ishara cewa za ka kusanto da ashararren mutane kusa da kai, sannan kuma za su rinka jirkinta sallah. Sannan abu na hudu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa, shugaba dole ne ya tsaya daidai kan abin da doka ta ajiye masa, kar ya ƙetare. Abdullahi ibn Zubair yake cewa mun je wurin Ali bin Abi Talib yana amirul mu'minin sarkin duniya gaba ɗaya ba shugaban Najeriya ko gwamnan Kano ba, ranar idi ka ji ta sarki ne kuma ranar idi wani kaɗaki kake tsammanin za ka samu, duk kawai sai muka je sai muga ya fito mana abinci a akwati irin ya ayyuhan nasu za mu sa hannu da shi ne ce kuma amirul mu'minin ta haba amirul mu'minin kuma sallah guda ma ina naman talotalo ina ehila ina agwagi sallah guda kuma sai ka miƙo mana biski haka za a yi. Sai Ali bin Abi Talib yake ce da shi wace wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa baya halatta ga duk wanda aka biya shugabanci ya yi akwati sama da guda biyu gidansa, ko tukunya biyu, tukunya ɗaya shi da iyalinsa tukunya daya ta talakawa. Sama da haka yace bai halatta ba. Abinda manzon Allah ya dora ko da amirin mu'minin ke nan ballan kaje kana cewa mun nagwa na lokacin gannin ko da la kowa ce kowa ce ko ma su lokacin gannin ce ha kawai an rantsar da kan dora maka dukiyar jama'a sai mutum ya shiga dukiyarsa to ya kamata mu kiyaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga wannan tsanani da muke ciki. Kowa yana ganin mawahalta wahala da ake ciki a garin ka ga wutar lantarki ba wuta kwana biyar kwana shida a hana ka ruwan famfo a hana danka primary a hana danka karatu a hana shi magani a asibiti kuma a hana kai magana karshen biyu zalunci kenan. To wannan shekaru muna fatan ubangiji da Allah ya sa mutum ba za su yi mutum kenan amma wannan ba zai yi ba wallahi sai ɗan siyasan nan sun ji tsoron Allah sai kuma an tashi tun yanzu shugabannin jama'a da malamai sun faɗakar da su a rubuce rubutu kullum yana da amfani wanda galibi shi ne Bahaushe baya so baya son ya rubuta baya son ya karanta sai abin da yake so a faɗa ya ji wanda ya musu ya ɗauka wanda bai musu bai bari a wajen to dole sai an rubuta musu a rubuce an babba su a faɗa musu nauyin jama'a da ke kansu da musihar da kansanan ta samu kanta a ciki don wala'alla mu samu gyara a ciki wala'alla mu samu shugaban karamar hukuma mai son gyara wala'alla gwamnati mai son gyara wala'alla ɗan majalisa mai son gyara mai yiwuwa a samu wani canji. Amma a halin da ake ciki yanzu idan aka tafi haka to mustaqbal din kasar nan lalle akwai abun tsoro a cikin sa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daukaka musulunci da musulmai ya tantantar da kafirci da kafirai. Allahumma inzil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa damir a'da' ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin. Allahumma amin na fi awtanina wa aslih a'immatana wa walat umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabarraka ya rabb al alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam.